أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم.
قال القاضي وفقه الله.
القاضي يا فضاء الله يقب دكتر قريشي
جود ثابت الرحيم والله وهذا الحديث
إمام ثابت البناني يا كوتا تونن حديثي الله يجن كي قريشي
أنا
سين سيرو أوتو لك أنا صلى الله عليه
وسلم
أبند الله يسو يكوتا تا Imam Malik ya ce a cikin marawaita daga Anas ba wanda ya rawaito wani katari fiye da wannan wannan Sabitu da ya rawaito daga Anas dan Maliku ya cudanya cudanyawa mai yawa ballantana ma daga ruwayan nan ta shariku dan abi na mirin ajiga ya ambata a farkon sa zuwa mala'ika lahu gare shi da ya buɗe cikin sa da ya wanke shi da ruwan zamzam imam al-gari ce kaga wannan a lokacin yana mai yan shekaru ne kuma gabanin wahayi shariku ya faɗa a cikin hadisin nan nasa yace wannan nan katin gabanin ai wahayi zuwa gare shi to sai an mutu wannan kissa sai isra'i babu sabani cewa wannan abu ya kasance bayan wahayi ne aje ga wani ɗaya ba ɗaya ba ya ambata cewa ita ta kasance gabanin hijira da shekara guda wasu malaman suka ce gabanin haka ne Sabit al-Bunani ya rawaito daga Anas dan Maliku daga ruwayan nan ta Hammad dan Salama ta ila yau zuwa mala'ika Jibrilu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da kananan yara a wajen mai shayar da shi da yadda aka buɗi wato zuciya ta sa ya ambaci tilkar kissa wannan kissa makadaiciya daga hadisin nan na Isra'ila irin yadda sauran malamai suka rawaito to sai Sabit al-Bunani ya zama ya kyautata a cikin kisoshin nan guda biyu kuma da cewa shi yin Isra'il nan izuwa baitul maqdis ne kuma izuwa makaryar tsigewa ne ya zamanto kissa ce guda ɗaya kuma cewa shi ya faru zuwa makaryar tsigewa baitul maqdis sannan aka hau da shi daga wannananka
ko
sai ya gusar da dukkan wani rikici wannan da wannan sai ya wahimtar da shi yunus ya rawaito daga ibnu shahab barran hadisi daga Anas dan Maliku ya faɗa Abu Zarri Gifari ya kasance yana zantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa an buɗi rufin gidana to sai mala'ika Jibril ya sauka sai ya buɗi ƙirjina sannan ya wanke shi daga ruwan nan na zamzam sannan sai ya zo da tasa ta dinari a baccikawa da hikima da kuma imani sai ya kwaranya ta a ƙirjina sannan sai ya rufe ƙirjin sannan ya riko da hannuna sai ya hau da mu zuwa sama to sai shi ibnu shahab ya ambaci wannan kissa daga ruwaya Anas dan Maliku Qatarus ya rawaito wannan hadisi da misalin wannan shi ma daga Anas dan Maliku shi kuma Anas din ya rawaito daga Maliku dan Sa'ata a cikin ruwaya ta sa akwai kwangwabukon baya akwai ƙayi akwai tawaya akwai sabani ma a cikin jera annabawan a cikin sammai amma hadisin Sabit al-Bunani wanda ya rawaito daga Anas dan Maliku shi ne fi kyautatuwa shi ya fi kyau hajjika ƙare-ƙare sun faru a cikin hadisin nan na Isra'ila za mu ambaci wasu fa'idoji masu fa'idantarwa a cikin buƙatarmu daga cikinta abinda ya zo a hadisin nan na ibnu shahab barran hadisi a cikin sa akwai faɗin kowane annabi gare shi maraba da annabi na gari da kuma ɗan uwa na gari sai annabi Adamu da annabi Ibrahim sai suka faɗa gare shi suka ce maraba da dan uwa da dana gari a cikin sa ya zo daga samarkin nan na Abdullahi ibn Abbas din sana ka hauda ni har sai da na bayyana a wani guri mai suna madaidaita wanda ina jin motsin nan na kalma na kodara an kamo daga Anas dan Maliku sana ka tafi da ni har sai da na je magare sukewa sai ga wasu launuka sun lullube ta wanda man san ma mahiya menene wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sanna ka shigar da ni aljanna ya zo a cikin hadisin nan na Malik dan sa'ata yayin da nake tare shi yana rafin yayin da nake tare annabi Musa sai ya fashe da kuka sai aka kira annabi Musa cewa me yasa kake kuka sai ce ya ubangiji ita wannan babban mutum ne wanda kai koshi ba ji a bayana kuma za a samu al'umma su shiga aljanna yadda al'umma ta za su shiga ya ba a cikin hadisin abin wannan Allah ya kare yadda gare shi ya ce na gani a cikin wasu jama'u na daga annabawa sosai lokacin sallah ya yi yanzun ta sai na limance su sai wani mai fada yake cewa ya rasulallahi wannan shi ne maliku mai tsaron wuta yi sallama gare shi to na waiwaya ke nan zan sallama gare shi sai ku yi rigayen da yin sallama ya fara gaishe ni ya ba a cikin hadisin nan na abi hurairu ta sannan sai ya tafi har sai da ya je baitul maqdisi manzon Allah ya sauka sai ya daure dukin nasa ya zuwa wani fandutse manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla tare da mala'iku yayin da aka idar da sallah sai suka ce ya mala'ika jibrilu wannan waye yake tare da kai sai ce wannan shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma shine cikamakin annabawa qalu sai suka ce aw har aiko ya zo sai ce kwarai kuwa qalu sai mala'ikun suka ce Allah ya gaishe shi wannan dan uwa ne kuma halifan Allah a bayan kasa madallan dan uwa madallan halifa sannan suka haɗu da rawukan nan na annabawa suka yi yabo ga ubangijinsu su sai ambaci zancen kowane ɗaya daga cikinsu su ne annabi Ibrahimu da annabi Musa da annabi Isa da annabi Dawuda da annabi Sulaimana sannan ya ambaci zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kale fa da yace hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi yabo ga ubangijin sama da kokin sarki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kowannen ku a cikin annabawa kun yi yabo ga ubangijin ku ni ma zan yi yabo ga ubangijin nawa godiya ta tabbata ga Allah da ya aiko ni rahama ga talikai kuma ya turo ni gaba daya wato ga mutane mai bishara ni mai gargadi ne ya sauka min da alfurqana shine alqur'ani a cikin sa akwai bayanin komai ubangiji ya sanya al'umma ta su ne fiyayyen al'umma ya sanya al'umma ta al'umma ce mai adalci ya sanya al'umma ta su ne na farko a shiga aljanna kuma su ne na ƙarshe a zuwa duniya ubangiji ya buɗe ƙirjina ya ajiye min nauye-nauye na ya kuma ɗauka ambatuna gare ni ubangiji ya sanya ni mai buɗewa ta kuma mai rufewa to wannan gashi hadisi ne na manzon Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da kansa yana cewa Allah ya sanya ni fatihan wa khatiman ni ne mai buɗewa kuma ni ne mai rufewa to annabi ne da kansa ya faɗa sannan gaba za mu karanta hadisin sayyidina Ali Allah ya ji shi wanda sayyidina Ali ke annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan a cikin dalilul khairati wanda ke cewa
wato ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaqa wal mu'lin al-haqqi bil haqqi wad damigi li jishat al-abadi kama hum bil haqqi zuwa karshe kaga wannan gashi daga bakin manzon Allah cewa Allah ya sanya ni fatihan wa khatiman ya sanya ni mai budewa kuma mai rufewa sannan ga sayyidina ali wanda shine babu wato kofar madina ilimi da kansa yana faɗa yana cewa al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa to kada kiyaya ta sa baka cikin al'amari ka zo kai suka akan sa ko wani mutum ya taso yana magana yana cewa salatul fatih ba annabi ake yi ba wai wanda ake yi wa shine muhammad al-bakari saboda gashi an ce allahumma salli ala sayyidina muhammadin wato al-fatih lima ughliqa shi annabi da yazo ai kofar annabta ba a rufe ta ba dama tana bude su bayan ya yi kaura wato kafin ya yi kaura sai aka rufe wannan bayan an ba manzon Allah annabta to daga shi Muhammad al-Bakari da yazo mai salatul fatih tunda an riga an kulle kofar annabta to sai zama to shine mai bude kofar annabta ai wannan shine maganar shi wancan mutum to babu shakka wannan wato a idan baka cikin al'amari sai ka fita daga cikin sa ba sai kai ba ba sai kai magana ba amma ka fada ka fito magana ka kirkiro abu wannan zaka gaya wa Allah yadda al'amarin shi yanzu ga shi daga bakin manzon Allah Allah ya ce waja'alani fatihan wa khatiman sannan gashi annabi sayyidina Ali na fada al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa to kan ce annabi ba bai bude ba dama sai aka ce maka annabi ake budewa annabi shi zai bude kofa aljanna ko ya san hadisi ba mai bude kofa aljanna in ba annabi ba shi ki din aljanna shine annabi Muhammadu domin mala'ikan da ce da kai aka yi mun umarni kan na bude kowa sai kai to fa haka wannan shine abin da duk malamu sun sirri ba kansa Allah ya kara mana kaunar manzon Allah irin wayannan mutane ne nesa muna roƙon Allah Allah ka shirye su da ba mai musu azaba karara ba Allah ka shirye da su albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai annabi ibrahim ya fada da wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fi ku sannan sai ya ambaci cewa an haura shi zuwa saman duniya daga wannan sama zuwa wannan sama kasar nan abin da ya gabata ya ba cikin hadisin nan abdullahi dan mas'udin annabi ya ce an tike da ni zuwa magare tikewa tana nan a sama ta shida izuwa gare ta ne wato abin da ake hawo da shi daga ƙasa ake tikewa to sai a kai mana karfa abin da yake saukowa daga samanta shi ma izuwa gare ta yake tikewa shi ma sai a kai mana karfa daga gare ta Allah ta'ala ya faɗa izu ya gashi sujarata ma ya gashi ita wani tsuntsu ne na dinare ya ba cikin ruwa yanzu ta abi wura yarata daga tabarkin nan rabi dan anasun sai aka ce da ni wannan guri shine sadal muntaha da Allah ya faɗa inda sadal muntaha wato kowane daya ina cikewa zuwa gare ta daga cikin al'ummarka wanda ya shuɗe a kan tabarjinka ita ce dai magare tikewa ƙoramai suna fitowa daga asalinta daga ruwa wanda yake ba gurɓatacce ba da kuma wasu ƙoramai na daga nono wanda ɗanɗanansu bai jirkita ba da wasu ƙoraman na giya wanda suke masu daɗi ga masu sha da kuma wasu ƙoramai na daga zuma wanda yake tatacce wanda babu kaki cikinsa wannan bishiya ce wannan da mahayi zai yi tafiya a cikin inuwa ta sa shekara 70 kuma ganyen bishiya ɗaya daga cikin ta ƙwaya ɗaya za ta iya wa halitta gaba ɗaya inuwa sai ga wani haske ya lullube ta mala'iku suka lullube ta ƙala ya ce to wannan shine fadin Allah ta'ala izu ya gashi sujarata ma ya gashi to sai Allah ta'ala ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayi abin da kake so
innaka takhatta awrani wa qalila
to sai manzo Allah ya ce ya ubangiji ai ka rike Allah Ibrahim badadi
wa alayka mulkan azima
eh sannan ka bashi mulki wanda yake aziman mai girma
wa kallamta Musa takallima
sannan ka yi zance da annabi Musa takalliman zance
wa alayka Dawud mulkan azima
annabi Dawud ma ka bashi mulki wanda yake aziman mai girma
wa alayka
eh domin Abdullahi bin Abbas yana cewa wato daga cikin sarakunan kasa mafi girman shugabanci shine annabi Dawuda domin sai da mihrabarsa ya zama a kowane dare akwai mutum 36,000 da suke gadinsa eh ba ta samu kudan adam wanda aka yi masa haka ba madan annabi Dawuda
wa alanta laula hadida
sannan ka lankwasa masa bakin karfe wato komai girman karfe yana juya shi kamar nakiya sannan ka hore masa duwar wasu annabi Sulaiman ma ka bashi mulki wanda yake aziman mai girma ka hore masa mutane da aljanu har ma da shedanu da iskoki ka bashi mulkin da ba zai kasance ga wani daga bayansa ba ka sanar da annabi Isa a taura da linjila ka sanya shi yana warkar da alakamaha makaho da wanda yake mai kudurta ka tsare shi shi da mahaifiya dasa daga shedan abin jefewa babu wani tabarki ga annabi Isa da mahaifiya dasa ga shedani to sai Allah ta'ala ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai na rike ka badadi kuma na rike ka masoyi domin wannan a rubuce ke a cikin attaura annabi Muhammadu masoyin ar-rahman ubangiji ne sannan na aiko ka zuwa mutane baki daya na sanya al'ummarka su ne na farko kuma su ne na ƙarshe na sanya al'ummarka hudu bawa za ta halatta gare su ba har sai sun shaida cewa kai bawa na ne kuma kai manzo na ne na sanya ka kai ne farkon annabawa a halitta kuma kai ne ƙarshen annabawa a aikowa yace na baka bakwai abu daga ababen biyantawa ban taɓa ba wani annabi ba gabaninka na baka cikamakin suratul baqara fi amanar rasul kenan wanda wannan taska ce karkashin al'arshi na ban ba wani annabi ba gabaninka na sanya ka mai budewa ne wa khatiman kuma mai rufewa ne to wannan gashi azumin daga Allah ai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya sanya ni fatihan wa khatiman nan kuma gashi Allah yana cewa da Annabi waja'altuka fatihan wa khatiman na sanya ka mai budewa na sanya ka mai rufewa ashe kaga al-fatihu lima ughliqa wal khatimu lima sabaqa wato idan kai inkarinta to abun ba wato ya wuce da ake da su kai inkari ga Allah kai inkari ga manzon Allah kai inkari ga iliyati ashabi rasulullahi Allah ya yi mu ya ba cikin wata ruwaya daban kala yace sai aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku an ba salloli guda biyar an ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato amanar rasuli sannan an yi gafara ga wanda bai tarayya ga Allah ba na sauran zunuban da zai manya ubangiji madaukakin sarki ya faɗa ma kazaba al-fu'adu ma ra'i karanta ayoyi guda biyu aka ce ya ga mala'ika jibril a cikin sura ta sa yana da fuka-fukai guda 600 ya ba a cikin hadisin nan na shariku dan abi na mirin cewa ya ga annabi Musa a sama ta bakwai ya ce an kai shi sama ta bakwai saboda fifi da zancen Allah ne tunda an yi zance da shi wa kallama Allahu Musa takallima sannan yadda sai aka ɗaukaka shi burbushin wannan ka
da abin da babu wanda ya san shi sai Allah to sai annabi Musa ya ce ban yi batan za a dauka wani dan adam a sama na ba an rahoto daga annabi zan maliku cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah da annabawa a baitul maqdisi an rawaito daga Anas dan Maliku Allah ya kare yadda gare shi
qala rasulullahi
yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin ni ina zaune a wata rana sai malaika jibril alaihi salam ya shigo sai wato sai ta ba tsakanin kafaduna guda biyu sai ta tashi zuwa wata bishiya a cikin wannan bishiya akwai misalin sheka guda biyu sun tsuntsu sai ya zauna akan sheka guda daya ni ma sai na zauna akan daya shekar sai na ga wannan bishiya tana tokuwa tana karuwa tana sama har sai ta lullube sasanni guda biyu inda na so a lokacin tunda ta lullube sama da ƙasa da sai in ji kamar zan iya taɓa sama a wannan lokacin annabi ya ce ina jujjuya gani na sai na kalli mala'ika jibrilu kai ka sai shimfiɗa ce wanda take nan daddiya sai na san lalle mala'ika jibrilu ya san ubangiji sai aka buɗe min ƙofar sama to sai na ga annurar azama haske mafi girma ba wai ya ga Allah ba ya ga annurar azama domin sha Allah ai ba haske bane ba duk abin da yake kini mai kishiya Allah ba haka bane domin shi ai haske ina da kishiya shine duhu to saboda ba ma'anar sa bace shi sa malamai suke tawilin Allahu nuru samawati wal ardi ma'anar sa Allah shine munawwiru samawati wal ardi mai haska ka san mai da kasai ba wai haske bane shi sana'a ka bude hijabi duni kuma bayana ƙofofinsa wato lulu hanya ne da ya hutu sannan Allah ta'ala ya yi wahayi zuwa gare ni abinda Allah ya so ya yi wahayi Imam al-Bazzar ya ambata daga Sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kare yadda gare shi yayin da Allah ta'ala ya nufi ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah to sai mala'ika jibril zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dabba ana cewa da wannan dabbar buraka sai da zai hauta sai sai toma gare shi sai mala'ika jibril sai ya ita uskuni kirzu na rantse da Allah babu wani bawa da ya hauki mafi girma a wajen Allah fiye da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ko ya hauta har sai da ya zo da ita zuwa hijabin da yake bin al'arshin Allah ta'ala domin tsakanin yana haka sai ga mala'ika ya fito daga wannan hijabi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya mala'ika da kai ne shugaban mala'iku baki daya man haza wannan wane ne sai mala'ika zai ce na rantse da wanda ya aiko ka gaskiya shine Allah ni ne mafi kusancin halitta bigiran daraja wajen Allah amma kaga wannan mala'ika ban taɓa ganin sa tun da aka halicce ni sai yanzu albarkacin kama na ganshi to sai wannan mala'ika ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai aka balagare shi a bayan wannan hijabi bawana ya yi gaskiya ana akbaru ni ne mai girma to sannan sai mala'ikan ya ƙara cewa ashhadu an la ilaha illallah sai aka faɗa gare shi a bayan hijabi bawana ya yi gaskiya ni ne ubangiji ba abin bauta da gaskiya sai ni ya ambaci misalin wannan a cikin sauran kiran sallah sai dai cewa shi bai ambaci wani jawabi ba أو صفات الناس هيا على الصلاة هيا على الفلاح وقال يسي سوى النم ملايكة يرقوا لهن أنه محمد صلى الله عليه وسلم وسيقى بات الدمنزن الله صلى الله عليه وسلم سيئ النبي يلي من شيء أهل سما أتكين صافي النبي آدم دا النبي برد النبي نوه Abu Ja'far Muhammad al-Baqir dan Ali Zain al-Abidin dan Sayyidina Hussein ya fada wanda shi ya rawaito wannan daga Sayyidina Ali
Allahu ta'ala li Muhammad sallallahu alaihi wasallam sharafa
Ubangiji madaukakin sarki ya cika wa Annabi sallallahu alaihi wasallam daukaka Hausa ahlin san mai da kasai
al-qadi waffaqahu
Allah al-qadi Allah ya jin kai gare shi ya fada to nan gode kawo zai bayani saboda akwai iskali eh musamman can da aka ce allazi lir rahman abinda yake bin ubangiji ko hijabin da aka sa to sai aka sai ai magana saboda wayannan sune abinda ake magana tan zihin lahi tsarkake ubangiji abba abinda bai dace gare shi ba
huwa siyaqil mabulu
yace da aka ce hijabin nan aka dingina zuwa ga Allah to wannan fa a haƙƙin abin halitta ne ba a haƙƙin mai halitta ba
na'am
eh
la ziyakil
qa ba haƙƙin aba wato mai halitta ba
wal baju
domin dai su ababan halitta su ne ake shafakan cewa
na'am wal bari jannatu
shi kuwa ubangiji wanda sunansa ya dauka wato tsarkake ne
amma
absa abin da zai masa iyaka yi masa wato yi masa shamaki
na'am
izal hajabu domin shi shamaki innama tuhidu bi muqaddarin mahsusin yana cewaye abin da yake abin kaddarawa abin da a iya taba shi to shi ko ubangiji ba haka bane ba
walakin wujub
sai da shamakan cewarsa ya tabbata ta maganan halittarsa ne da garin sa na zuci da raskan nan tasu da abin da ya so da kuma yadda ya so din da kuma lokacin da ya so kamar fadin Allah ta'ala كلا إنهم عرفين يوم إذ لم عجوبون كاك فتن ساتكم وانا عديثي ليس هجابي لكم تيه وصى ملائكة يا فتولك هجابي يا ذا مواجب يا فلا أتي هجابي لي وانا أكي مصى هجابي لشي أكا شامكا تيوان ليك يباينسا نرق ملائكونسا أو صايف سنكاي على ما دونه أو صابن ليك يباينسا na daga sarauta ta sa da girman sa da al'azuman nan na sarauta ta sa da tsarin mulki na sa abin da yake shiryawa gare shi na daga wannan hadisi shine fa da malaika jibrilu aw sa malaikan nan da ya fito daga wara'i bayan hijabin malaikan yace wato malaika zai yake cewa inna hadha malaika kaga wannan malaikan ni ma jibrilu ban taba ganin sa ba tunda aka halitte ni in ba yanzu ba to sai wannan hijabi wato sai shi cewa wannan hijabi ba wai yake ban ta da zatin Allah bane fadin kawu yana shiryawa alayya kai nasa a cikin fassarar magana ya tikewa ala yace yace ai haƙƙin mun mala'iku ma iyanan ya tike kuma anan ne suke samun umarnin Allah ila mun su baya ketare su zai zamanta
amma qawluhu allazi yalirrahmana
yace amma fadin sa dai ce allazi yalirrahmana to anan ana daukan sa ne afsa shafi mudafi ma'ana abin da yake bi shine al'ashin ubangiji to zaka shafi arshin din zaka ba arrahman ko kuma wani lamarin na daga girman ayoyin Ubangiji madaukakin sarki ko kuma mafarar haƙoƙin nan haƙiƙan nan na sanin Ubangiji na daga abinda shi ne mafi sani da shi irin yadda Allah ta'ala ya faɗa was'alil qaryata kaga ni kaga ahalin ta ake ne ba alƙarya ba ita alƙarya ai ba za a iya tambaye ta ba amma ahalin ka yace wannan za a iya tambaye su
wa qawluhu
wa da fadin nan nasa
faqila min wara'i
da ka ce aka fada a bayan hijabi cewa bawa na yayi gaskiya ana akabaru ni ne mai girma kaga zahirin wannan
sami'a hadal maulidin
cewa a wannan bigire manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsantsan Allah ta'ala sai dai ya ji ne daga bayan hijabi irin ne da Allah ta'ala ya fada Allah yake wa ma kana li bashari nan yukallimahu Allah illa wa ya'lamu min wara'i hijab ai ma'ana wato zai zancan Allah amma ba zai ganshi ba ya sha makance ganin sa afsa ganin sa Imam Al-Qali yace idan zance ya inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin sa madaukakin sarki to za ta iya yiwa ba irin wannan bigiran bane bayan wannan ne ko kafin wannan wanda aka dauka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijabi afsa ganin nan nasa har sai da ya ganshi Allah ne masani fasali kenan da ka rabe mana sannan mariga ya sai kara wa juna sani da malamai aka ce shin isra'il da manzo Allah da ruhin sa ne mana yana bacci ne kawai aka dauki ruhin sa aka tafi da shi sai ya zama kamar mafarki aw jisari ko ba da jikin sa ne wanda shi fa inganci ala salatu maqalatu zan tuka guda uku to sai wasu jama'u suka tafi zuwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan isra'i ne bai ruhi da jiki kuma wannan wato mafarki ne wanda yake ruya ce ta mafarki aka kawai mafarki tare da cewa su malaman sun wato wajen annabawa hakon gaskiya ne kuma wahayi ne zuwa wannan ne sai dana Muawiya dan Abi Sufyan ya tafi wanda ya rasa shekara ta 60 warwiya an rawaito daga Hasan al-Basri wanda shi kuma shekara ta 119 ya rasu ko 11 wal mashhur amma zan ce mashhuri ya bu sabanin wannan Muhammad dan Isaka wanda ya rasu 151 shi kuma ya zuwa wannan ya nuni sahibul magazi kenan hujjatu anan shine fadan Allah ta'ala
wama ja'alna ru'yan lati araynaka illa fitnatan linnas
wama ja'alna ru'yan lati araynaka illa fitnatan linnas da abinda suka kai to daga nan insha Allah ya kare yadda gare ta wata rasu shekara ta 57 tace ban rasu jikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama da fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin ni ina mai rantsawa da fadan Anas dan Maliku a ce a lokacin wato yana mai rantsawa a cikin masallaci mai alfarma wanda ya rasu shekara 63 shi kuma Anas dan Malik sai an batu wannan kissa sannan ya faɗa a ƙarshen ta yace sai na farka ina masallaci mai alfarma amma margaya wato da yawan sun tafi da sauran musulmai zuwa cewa isra'il da aka yi da manzon Allah bil jisadi da jiki ne kuma a wasake alƙali ce wannan shine gaskiya shi ne fadin Abdullahi bin Abbas da ya rasu shekara 68 da Jabir dan Abdullahi da ya rasu shekara 70 da Anas dan Maliku da ya rasu shekara 63 da Huzaifa bint al-Yamani da ya rasu a shekara 33 da Sayyidina Umar dan Haddadi da Sayyidina Abu Hurairah da ya rasu shekara 57 da Maliku dan Sa'sa'ata wanda shi ma ya rasu wato yana da hadisi da yawa daga cikin sabon manzon Allah da abi habbatar badariyu da abi abdullahi dan mas'udin da dhahaku dan muzahim al-khurasani jarir bi jarir su da sa'id dan jubairin 95 shi kuma yarsu da qatar su dan da'amatu shi kuma 117 da sa'id dan musayyibi shi kuma 93 ko dan bukhari da ibn shahab az-zuhri 124 da wato Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslama shi kuma 182 da Hasan al-Basri shi kuma 111 da Ibrahim an-Nakhai shi kuma 96 da Masruq al-Ajda'i shi kuma 63 da mujahid dan jabarin shi kuma 102
wa ikrimata
da ikrima maula ibn abbas shi kuma 107
wa ibn jurayj
da ibn jurayj shi kuma 150
na huwa dalil
wannan shine dalilin fadin nana insha Allah ya kare da gare ta shine kuma fadin imam al-tabari da yaro 310 da Ahmad dan Hanbali da yaro 241
wa jama'a
da wasu jama'a masu yawa daga cikin musulmai
huwa qawlu aktsar al-muta'akkirin
wanda wannan shine fadin yawan malamai wanda suke mazin kirsa daga cikin faqihai da malaman hadisi da malaman tauhidi da malaman tafsiri wasu jama'u sun fada Isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamance da jiki ne wannan shine kauli na uku kenan eh na farko sun ce bacci na biyu kuma sun ce a watsake wannan shine gaskiya wanda alƙali fara ya kawo kun zo malaman nan to kuma kauli na uku sai suka ce Isra'in wato da jiki ake eh amma mi'rajin shi kuma wannan sai aka yi shi a cikin bacci to wato an yi shi ne a watsake daga masallaci mai alfarma zuwa baitul maqdisi amma zuwa sama kuma bin ruhi da ruhi aka yi san kafa hujja da faɗin Allah ta'ala سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سوسي الله يسني شي مصلاتي ودي كما في نيسا شي نسويت المقدسي شي ني واتو غاية ننت إسرائي ونندا واتو الأدبي أو كوات كينسا تجرمان القدرة تمنزان قدرة الله لكما يبو da dauka annabi sallallahu alaihi wasallama jihi da shi karamatu lahu da bayyana da karama gare shi da yin isra'i zuwa gare shi su wa'annan malamai na bangare na uku suka ce inda wato isra'in nan da jikin manzon Allah aka yi zuwa tsari a samu sallaci na baitul maqdisi to da Allah ya ambace shi sai ya zama to shi ne fi isuwa a cikin yabo to sannan wayannan firkoki guda biyu suka saba shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a baitul maqdisi ko bai yi ba ya zo a cikin hadisin nan na Anas dan Maliku da wani nasa abin da ya gabata na daga sallan nan tasa a cikinsa cewa annabi ya yi sallah a baitul maqdisi ya limanci mala'ika annabawa amma wuce fadil yamani shi kuma sai inkara haka har ma yace na rantsa da Allah basu gushe ba amsa eh basu gushe ba suna kan barakan nan har sai da dawo alqazi ya fada Allah ya gamna kasar gare shi kaga gaskiya daga wannan abinda yake rufe inganci idan Allah ta'ala ya so cewa isra'i ne da jiki da kuma ruhi a cikin wannan kissa baki daya akan sani a wato wannan aya ma tana cewa alayya kai nasa da labarai ingadatu da izina yace ba za a bauɗe ba gabarin zahiri ba za a bauɗe ba gabarin hakika zuwa ai tawili sai yayin korewa ba sai abin ba zai yi ba ai babu wani korewa a cikin yin isra'i da cikin manzon Allah da halin watsaka ta sa domin da ya kasance a bacci ne to da sai ya ce subhanallazi asra bi ruhi abdihi ba zai ce subhanallazi asra bi abdihi ba da fadin Allah ta'ala da ya ce ma zagal basar wa ma dage idan da a bacci ne ai da aya ba ta kasance ba cikin mu'jiza ba cikin sa da mu'jiza ma ba ta kasance ba ite ai da kafirai ma ba su gani san wannan abun ba da ba su tarewantar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wala tadda bihi dhufa ma aslama da ba samu rauna da suka wato yirda daga cikin musulmai ba a wannan lokacin وابتسم بي سكا فسننت دا wannan abu اذا مثل هذا من المنامات لا ينكر
don misalin irin wannan a cikin mafarki mafarki ai ba inkari wato ina tunawa muna kanana akwai fatu Allah ya masa rahama shine yake cewa yayi mafarki ya tafi maka to da ya tafi maka sai aka je har bashin za a shiga cikin maka sai ya tuna ai a karkashin matashin sa ya bar ko su laifi ko kowai sai ce lalle sai ya dawo ya dauka to yana dawowa kuma sai aka tashi daga bacci to anan wajen wato mahallin shahidi shine a mafarki komai na iya yiwuwa sarakan an ce an yi mafarkin an je guri kaza ko an huce guri kaza wannan duk ba mamaki bane ba to amma abin da manzon Allah yi wannan ba mafarki bane ba zahiri ne aka yi shi da jikin manzon Allah da kuma ruhin sa baki daya to shine magana amin
illa wa qad alimu annaka barahu
eh wato da ba ballan kun ba ka minhu wannan bai kamata ga dai su ba illa wa qad alimu face sun san anna khabaru cewa labarin manzon Allah innama kana an jismihi wa hali ya kabata shi ya kasance a jikin manzon Allah ne da kuma halin wasakarsa
ila wa zikira kira
zuwa abinda aka ambata a cikin hadisi na daga ambatan sallan nan ta annabi sallallahu alaihi wasallama da annabawa a baitul maqdisi a cikin ruwayan nan ta annabi maliku koko a sama amsa yadda wannan sai ya rawaito da kuma ambatan zuwan malaika jibril gare shi bil buraqi da buraqa da labarin nan na miraji da kuma cewa wato abu da ya sama har ma a ce wake tare da kai sai ce annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama da irin yadda irin gaduwa da annabawa fiya cikin ta da labarin annabawan tare da shi da yadda suka ringa masa maraba da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin farlanta masa sallah da yadda ringa komawa wajen annabi Musa a cikin wannananka a cikin shafin wayannan labarai sai mala'ika jibril ya riko dubi yadi da hannuna sai hau da ni zuwa sama hai zuwa madannan nasa sannan aka hau da ni har sai da na bayyana a madaidaita wanda ina jin motsin nan na kalma fi cikinsa kuma cewa annabi ya tike zuwa magare tikewa ko manzon Allah ya shiga aljanna ya ga abin da ya ambace shi fiya cikin ta Abdullahi ibn Abbas ya faɗa yace ai wannan gani ne na idaniya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani ba wai gani ne na farki ba an kamar gasan labasariyu a cikin ruwaya ta sa ita tsakanin ni ina mai rantsawa a cikin hijirar mubanni sai mala'ika jibril ya zo mun sai ya zungure ni cikin girmamawa bi aqibihi da sawayensa sai ko na tashi sai na zauna in ji annabi sallallahu alaihi wasallama to ban ga komai ba sai ko na koma ga mafancina ya ambata ka an yaka har sau uku to sai ya faɗa da sashi ta cikin na ukun sai ya riko bai da dantse na sai ya jami cikin girmamawa ya zuwa bayan kofar masallaci sai ga wata dabba sai ya faɗa labarin nan na buraka an gama daga ummu haniyin yan uwar sayyidina Ali Allah ya kare yadda gare ta ta ce wa Isra'i da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba ta yana cikin gidana a wannan dare manzon Allah ya sallaci sallar sa dai saba yi ta dare ba sallar isha ba don ba a yi saukar da ita ba lokacin sallar da ake yi da dare wanda manzon Allah ya saba yin ta to ya yi ta a wannan lokacin manzon Allah sai ya rantsa nan gaba gare mu yayin da asubahi ta kusa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya barkar da mu ya tashe mu yayin da ya sallaci abin da ya saba yi da asubahi mu ma muka yi sallah muka yi koyi da shi sai manzon Allah ya ce sai ce ya ke ummu haniyin kin gare jiya kamara aitu bi hadal wadi irin yadda ke gani a wannan kwanciya na yi sallar dare ma'akum tare da ku
sannan sai naje baitul maqdisi sai naje ne sallah cikin sa
kuma sallaitul ghadata ma'akumul
a eh sannan sai na sallaci a sallar safi tare da ku yanzu irin yadda kuke gani
wa hada bayyana
eh wannan a bayyane ki fi annahu bi ismihi cewa da cikin manzon Allah kuma wannan cewa da cikin manzon Allah kamar da alƙali faɗa shine gaskiya domin shi janyo duk abubuwan da aka dinga yi a wannan lokacin har ma shi Abu Jahil inda an ce masa mafaki aka yi ai ba ya dinga tashin hankali a wannan lokacin ba amma da yake an ce da annabi an tafi da shi da jikinsa an je sama an je Baitul Maqdis to anan ne hankalinsa ya tashi wannan yana nuna mana girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama shi asalin wato Isra'ila Mi'raji ai dama mu'jiza ce daga mu'jizozin manzon Allah kuma dama shi mu'jiza abinda dan wani ba zai iya yi bane amma kuma shi kowa zai iya yi yau amma wannan shine abinda wani ba za a iya samu a gurin sa ba sai a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda yadda da Allah cewa yana dunkule lokaci mai yawa a cikin dan lokaci kadan ba zai inkarin irin wannan al'amuran ba eh wato wani malami ya kawo tarihin wani bawan Allah wanda yayi littafi na musamman akan haduwar waliyye wato bayan sun rasu idan waliyyi ya rasu to ana samun haduwa tsakaninsu da bayin Allah to shi a cikin sa ke ba da labari cewa wani malami yana karatu a suran gida da shi dalibansa sai ce musu da Allah ina zuwa zai shiga cikin gida ya kama ruwa in shiga ban daki ina shiga ban daki sai kawai an dauke shi daga cikin ban daki an kai shi wata jazira daban wanda a garin ma bai san harshen su ba sai da ya iya daga baya ya iya harshen su ya je ya tafi dago ya samu dan abin da zai zauna haye aure ya haye ba ma cikin garin shekaru masu yawa to shi kenan nan kawai sai ya shiga ban daki sai ya ganshi a tsohon ban dakin sa na garin sa na farko da butar da ya shigo sai ya fita ina fita sai ya ga matarsa tana nan sai ke ce mata kin ga na dade ko tace ina nan sun dadewa bayan zai zannan ka shiga ba sai ce to aiko abin akwai abin mamaki domin mun kin ga shiga ta nan har na tafi wani gari na je na koyi harshen su har na yi sana'a na je na samu abubuwa na zauna a cikin garin yanzu ma a can na yi aure ina da yaya can ya fito cikin ɗalibansa ya ga babu ɗaya daga cikin ɗalibansa da ya tashi sai ce ah kun gana dai suka ce wallahi akan sallah ai baka dai in mun tuna ne ka ce ka fito sai ke ba su labarin kunji ga wanda ya bawo labari dai sai ta hawo sarki saboda haka ya aka yi ƙarshe aka tafi aka je aka nemo aka je hawwacin ƙasar sai da aka je aka debo ayyan nasa baki aka so da su to anan wajen Allah yana dunkule abu a cikin dan lokacin da baka kusa domin shi Isra'il da aka yi da mi'raji na manzon Allah ruwayar da ta zo ta ummu hanin din nan an ce har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yaji ya dawo dan adam idan ya tashi a cikin shimfiɗa ta kan yi dumi saboda dumin jikin dan adam to har manzon Allah ya je ya dawo dumin bai bushe ba kuma tafiya ta dubban shekaru domin bayan Isra'il da aka yi tafiya kwana 40 ce zuwa daga Makka zuwa Baitul Maqdis a wancan lokacin dawowa kwana 40 amma an yi ta cikin dare sannan ba shi ne abin mamaki ba tafiya kwana 40 kwana 80 wannan ba wahala a tsallaka sammai domin tsakanin mu da sama wannan wanda muke gansa tafiya shekara 500 ce fadin ta ma haka tafiya shekara 1000 ce to haka aka yi tafiya shekara 7000 sai da aka ce tafiya aka wuce sama ta 7 aka je Sidratul Muntaha ai ta ma aka wuce ta aka je gurin da shi ba sama ba kasa ba anan ne inda aka gana da manzon Allah to kuma Annabi ya dawo bayan ya yi wannan tafiya kuma ya dawo to amma har ya dawo domin jikinsa bai bushe ba to shi sa Allah ya ce subhanahu wallahi asra bi abdi sai laylan ma'ana dan wani yankin dare ne ba wai daren ne gaba ɗayan sa a dan wani yanki ne amma an je an yi abin da aka kare baki da to wannan rashin imanin da su wayannan kafiran suka yi to shine abin da ya faru shi Abu Jahil lokacin da manzala yake ga ummu hanin cewa na je kin ji daddare an yi kaza yau kuma ga kaza ya faru sai to ya rasulullahi ina da neman alfarma gurinka ce menene to Allah ka bar abin nan a cikin ranka ba sai ka ga kowa ba mu dai in gida duk mun imani wallahi in ka fafe da haka ma duk mun yadda tsoron ka ba sai ka ga kowa ba saboda ina jin tsoron waɗanda suka yi imanin ma kar a samu rawa sai manzala sai ai akwai sakon Allah ciki tunda akwai sallah akwai sauran abubuwa da aka zo da su ai wata na fita tarike gidan manzon Allah annabi ya fuskari ya fita bayan manzon Allah ya fito waje sai yake tunanin to ta yaya za a fara ma kai aika sakon yana cikin tunanin haka sai ga Abuja ya zo cewa eh wani ikon Allah wato dan aikin ma sai zama Abuja yanzu Abuja sai ce wani kifar sunan manzon Allah wani abin ya faru da sai ce kwarai kuwa ita menene yace ai wato na je baitul maqdis ne to shi matafiyi ne ya san ina ne baitul maqdis ya san kwanakin da ake an tafi akan rakumi ya san kwanakin da ake an tafi akan doki sai ce yaushe kaje yace a daren jiya yace kuma ka dawo yace kwarai yace tsaka a dare ɗaya duk kace ka dawo yace kwarai da gaske kaga bai ga masa mai raji ba sai ce to sai Abuja ya ce to yanzu in tara ma jama'a zaka iya gaya musu wannan magana ka gaya musu to shi da ganin abin ya huta da tafi sai dai kwarai kuwa nan da nan ku Abuja sai rubuta jama'a ku zo jama'a ku zo eh ku zo mutumin zai yi magana shikenan ku aka baka tare jama'a sai aka ce Abuja wai menene yace a zai gaya muku da bakin sa saboda shi dama ta samu a wannan lokacin shikenan a lokacin da Annabi yake faɗa yake cewa na je baitul maqdis a lokacin sayyidina Abubakar baya nan ba a samu sayyidina Abubakar ba saboda haka sai daga mai tafi sai mai dora hannu aka sai mai juyawa kaɗan ne suka zo na waɗanda su dama suna da imani kuma ba a samu rauni na imaninsu ba su ne suka tsatsar da manzon Allah to wasu kuma suna kokonto to a cikin irinsu sai wani ya fita yana fita sai samu sayyidina Abubakar a hanya sai ce sayyidina Abubakar mutumin naka fa ya zo da wani abin mamaki ba baba kowa zai ko kai kanka akwai matsala domin kai kayi tafiya ka je wato baitul maqdis ka kuma ji ka dawo ka san adadin tafiyar da ake a hanya ka san yadda ake dawowa amma ya ce ya je a dare ɗaya ya dawo ka yadda yace Annabi ne faɗa yace Annabi ne faɗa yace wallahi in ya ce min ya je sama na yadda wato mi'rajin daga bakin sayyidina Abu Bakar farajinsa yace in ya ce min sama ije yace wallahi na yadda saboda bai taɓa faɗa abin da ba haka ba so haka kaga wannan jikina nuna cewa da jikin manzon Allah aka ce domin da mafarki ne ai ba wanda zai inkaji akan wannan al'amari to haka lamarin yake Allah ya ba baka cewa amin amin
wa an ali bakar
an kamo daga sayyidina Abubakar daga ruwayan nan da Shaddad dan Ausin wato an gare shi
annahu qala lin nabi
cewa shi ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama daren da aka yi isra'i da shi na neme ka ya mahaifin Allah albari haka a cikin daren jiya a bijiranka amma ban same ka ba to sai manzon Allah ya amsa masa cewa mala'ika Jibril alaihi salam shi ne ya ɗauke ni zuwa masallaci mafi nisa an kafa daga sayyidina Umaru Allah ya ƙara yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nayi sallah daren da aka yi isra'i da ni a magabacin masallaci sannan sai na shiga as-sahara ta fan dutse to sai ga wani mala'ika a tsaye yana da kwarrai guda uku tare da shi to sai ambaci wannan hadisi to kaga wayannan wato wayannan tasrihatu bayyanawa zahirta wanda suka mabayyana ne eh ba kuma wato abu ne wanda ke korarre ba to saboda haka sai a dauke su a fasa zahirin su shi wanda littafi da nake magana dazu sunan sa al-kawakib az-zahira fi istima'il awliya ya kazatar bi sayyid ad-dunya wal akhirah eh wato littafi ne aka yi shi na haduwa da manzon Allah a zahiri al-kawakib az-zahira fi istima'il awliya ya kazatar bi sayyid ad-dunya wal akhirah wanda ya wannan littafi wato ya rasu kafin a haifi Imam Suyuti Imam Suyuti ya rasu a shekara ta 111 kaga Imam Suyuti kuma sai bayan ƙaurarsa da wajen shekara 200 sannan Shehu Tijjani aka haife shi so daga kaga abin ba wai na yanzu bane ba wai kawai na Shehu Tijjani bane ba na Imam Suyuti bane ba abin ya wuce yadda ake zato baki da Allah ka samu dace amin na'am an gabo daga abizarin daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace an buɗe rufin gidana ina makka to sai ga malaika jibril ya sauka ya buɗe kirdina sannan ya wanke shi da ruwan zamzam zuwa ga karshen wannan kissa sannan sai ya riko da biyadi da hannuna sai ya hauda ni zuwa sama an gabo daga annabi san maliku an zo mun sai suka tafi da ni zuwa zamzama aka buɗe gardina an kawar ga sayyidina Abi Hurairata Allah ya ƙara yadda gare shi isa ji ga na ganni a cikin hijira da mubanni wannan bayan dawo manzon Allah bayan zuwan su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ana tambayar sa to tunda ka ce ka je Isra'il nan to ba mu labarin ya bai shi da makarisi yake ita ƙurayshawa sun tambaye ni kamar wasu al'amura wanda ban tabbatar da su ba domin tafiya ce wanda aka yi ta a cikin gaggawa saboda haka ba zancen a ce an kiyaye wasu al'amuran da za a iya bayani a kansu to manzo Allah sai fa karimtu karban shadida sai na yi fukin ciki soso buciya ta same ni a wannan lokacin ma karimtu mislu huqadu ban taɓa irin wannan madarai to ya aka yi dan Allah ya share wa annabi hawayensa to sai ku Allah ya dago bai sai makarisin gaba ɗaya ya kama ita ni ina ganin ta su kuma ba sa ganin komai shi kenan ku irin ga sabanta musu ai mai kaza ne akwai kofa kaza akwai taga kaza akwai santimita kaza duk komai sai da manzo Allah ya faɗe shi baki ɗaya to daidai lokacin annabi ina faɗa sai ga sayyidina Abubakar ya zo to sayyidina Abubakar dama ya taɓa zuwa shi ya san yadda abin shi sai ta haka yake ya rasulullahi sai da na Umar dan Addabi ya rawaito Allah ya ƙara yadda gare shi a cikin hadisin nan na Isra'i daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya faɗa sannan sai na dawo zuwa na Khadija ba ta canja abusawai da mukuncin take ba fasari ke yadda ka rabe mana a cikin Imam Al-Kali kenan a can baya kaga ya ce wal haqq was sahih insha Allah bayan duk da wannan hujjoji da ya faɗa to yanzu kuma zai kawo fasali dan iraddi ga ibata hujjojin masu cewa ai wannan a mafarki akai san kaba hujja da faɗin Allah ta'ala wa ma ja'alna ru'yan lati araynaka to sai Allah ya ambace ta ru'ya sai muka ce fadan Allah ta'ala da yace fadan Allah da yace subhanallazi asra bi abdi ya yi rabbin wannan magana ba magana ce ta mabarki ba domin dai a mabarki ba a cewa asra tafiyar dare kuma fadan fitnatan linnas din nan yana karbaba cewa wannan wato gani ne na idaniya ba na mabarki ba kuma Isra'i ne da jikin manzon Allah don babu fitina a cikin mabarki babu daya da zai sarebanta da shi domin kowane daya yana ganin misalin haka a cikin mawuti nasa na da gaban cewa a cikin sa'a guda a cikin garuruwa mabambanta tare da cewa malaman tafsiri sun yi sabani a cikin ma'aikanta wannan aya ta wa ma ja'al na ru'yan lati araynaka illa fitnatan linnas ta wata aya ma mai haɗa ta Isra'il sai wasu malamai suka tafi cewa ai wannan abun ya faru ne a ƙabiyar Hudaybiya da manzo Allah ya gaya musu cewa yayi mafarki za a shiga Makka wato insha Allah amin da muhallikin da kuma muqaddirina la taqafuna kaga anan annabi ya ga fara musu ga mafarkin da yayi to wannan ne ake magana kaga ai lokacin da aka zo a shiga sai kuma ga kafir sun ce ba za a shiga ba manzo Allah ya tsoshi kenan kowa ya je wato je ya soke rabbasa ya aski sahabbai kowa kuma sai jikin sa ya kasa daukan ma abin da annabi ya fara sai da Ummu Salama ta ce to sabon manzon Allah domin manzo Allah lokacin sai sayyidina Abubakar a sayyidina Umar da kansa a matsayin san sayyidina Umar amirul mu'minina sai da yazo yace ya rasulullahi ba ka ce za mu shiga ba yace na ce za mu shiga ba annabin Allah bane kai yace annabi ne ni sayyidina Umar kira yace to ba ka ce za mu shiga ba yace la ce za mu shiga amma ban ce ma lalle bane ba sai ta to shike ya to gurin sayyidina Abubakar yana ba yace
ni Abubakar tana da magana wai annabi ba annabi bane yace annabi ne mana sai ce to ai yace zamu shiga makka sai ce to yace ma ba na lalle yace to anan na san matsayin sayyidina Abubakar a gurina a gurin manzon Allah domin gashi magana ta zama iri dai ba kuma sa tare to shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiga wato yace ga Ummu Salama mutane biyu sun kusa halaka nace aje ai aski a soke dabba amma kowa ya ki sai su ya rasulullah ni ina ganin a shawara ta ka fita ka je ka aske kanka ka soke dabbarka ka ga me zai faru shikenan manzo ku sai karba domin da mu ana son a dinga karbar shawaran mata ai a karbi a nemi shawarar su duk da cewa suna da naki sato akalin wajinin ne amma a nemi shawarar su yawwa sanan sai ai babanta ta da shawarar kai wanda kake kamilin wato akal sai ka hada su baki da sai ai amfani da shi to shikenan manzo ku sai fito yana fitowa sai sa kai akai masa aski ana masa aski aka soke dabba ai nan da nan kafin ka fime malam duk sahabbai su kuma yi wannan aiki to so haka to wannan fitina da ake magana akan wannan kabiyar ce ta faru da irin abin da ya auku a cikin wato rawukan mutane daga wannan nanka wasu malaman sun faɗi wani wannan amma faɗin su cewa ya ambaci ta cikin hadisi manaman wato yana mai rintsawa da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yace tsakanin mai rintsawa da mai farkawa da faɗin nan nafa ila yau yace wa huwa na'imin yana mai rintsawa da faɗin sa cikin hadisi yace sun masa ikansu sai na farka to duk wannan babu hujja cikin sa domin ya iya daukan fasara cewa farkon saduwar mala'ika zuwa gare shi ya kasance yana mai rintsawa ne ko ko a farkon dauka na sa da yin isra'i da shi a lokacin yana mai rintsawa amma ba a rawaito a cikin hadisi cewa manzo Allah yana mai rintsawa ne a cikin kisa gaba ɗayanta ba sai abinda wato yake shiryawa zuwa gare shi faɗin nasa da ya ce sun masa ikansu sai na farka na mai masallaci mai alfarma ta yi wannan faɗin nasa na farka da ma'anan nan na wayi gari ne ko ko ya farka daga wani bacci ne daban bayan ya dawo gida kuma abin da yake shiryawa gare shi cewa wannan tafiyar tasa ta dare bai kasance gaba ɗayan tsayin darensa ba ka daidai ya kasance a cikin shashi nasa yakan zama faɗin nan nasa cewa istaikastu na farka ina masallaci mai alfarma saboda abin da ya zama ya lullube shi na daga al'ajiban abin da ya tsinkaye na sarautar sammai da ƙasai da abin da ya cuɗanyi ba ɗaninsa na daga ganin wasu jama'a madaukaka da abin da ya gani daga ayoyin ubangiji masu girma annabi bai farka ba bai dawo zuwa hali na mutuntaka ba fate shi yana cikin masallaci mai alfarma fuska ta uku shi ne wacin nan nasa wato wasu jibin nan nasa ya zamanto da farkawan nan tasa ya zamanto hakika ne a samu hukuntar lafazi nasa sai dai cewa shi an yi sara'i da jikinsa ne amma zuciya ta sa mahalarciya ce mabarkin nan na annabawa gaskiya ne idan ya sana bacci amma zuciyarsu babu tana rantsawa shashin ma abota ishara sun yi nuni zuwa ƙasar nan wannan ya ce rinsa idaniya nan tasa saboda kada wani abu ya zama ya shagaltar da shi na daga ababen da wato suke daga cikin masu sa abubuwan da wato za a iya ganin su ko tabawa ko jin su anillahi ta'ala daga Allah ta'ala amma wannan ba zai inganta ya zamanto a cikin lokacin sallar annabawa ne kuma ta yiwu sayu annabi sallallahu alaihi wasallama ina da halaye da ya tabbata gare shi a cikin wannan isra'i kuma akwai halayen akwai halin wato da ya zamanto zai yi mumarasa da mutane kamar da ya bashi makarisi da kuma halin da zai mumarasa da mala'iku kamar yadda yi aka tara masa mala'iku ya rimance su da kuma halin da zai iya ganin Allah ya samu shahada yawa sai zaka ce wato ma zagal basaru wa ma daga ma kazab al fuadu ma ra'a
wa wajhu ar-ra'a
fuska ta hudu
wa huwa an ya'bara bihi
shine a fassara bacci hauna wannan gurin a sakamannin mai bacci na da kwantawa
wa yuqawwihi qawluhu
farin sa yana karba ba ta sa
a
cikin riwayan nan ta Abu dan Umaydu daga Hammam dan Munabbiyin tsakanin ni ina mai rinsawa
wa
ruba ma qala mutajjin ina mai kwanciya ya zo a cikin ruwayan nan ta hudugatu daga annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin ina mai rinsawa a cikin hadimu wato shine tsakanin rukun yamani da kofa to shine hadimu wato kuma wannan gurin shi ake kiransa dai multazar shi hadimu din shine gurin da ake zuwa a rungume shi a roki Allah sai Allah ya biya bukata a take wato yana gurin da yana cikin gurin da Allah yake amsa addu'a kai tsaye guri ne da ka zo in ka samu dama ka rungume shi ka ga yawa Allah bukatunka shikenan sai Allah ya biya sai mun tawo da ko wani ban Allah ya je gurin wato irin mu ne talakawa yana Allah ka bani darhami riyal na Saudiya Allah ya bashi riyal dubu Allah ya bashi riyal dubu ashe shi wani ban Allah a baya a dubu goma Allah ya bashi riyal dubu goma shi wani ban Allah a baya shi ya matsi na da bukatu da yawa da ya ka sa kullun sai ji me yake cewa kawai sai irgo zirhami dubu goma nan sai ta kungu kai Allah ya biya mata ka je ka shi kuma sai ya shiga irin gobe gurin ya dafa addu'a to guri ne wanda Allah yake amsa addu'a kai tsaye
wa qawluhu fi riwayatil
da fadan nan nasa cikin dayar wayar tsakanin mai rinsawa da mai farkawa to sai ya zama to ya ambaci kamannin nan nasa bin nan mu da bacci yayin da kamannin nan mai bacci ya zama to galiban a galibin lokaci shafin malamai sun tafi izuwa cewa wannan kare-kare ma da aka ji minan nan mu daga bacci da ammatan shakil badani tsaga wato cikin wannan Allah ta sallama da kusancin ubangiji malawajin sarki
alwaqi'ati ziyadar hadisi
eh wanda yake ya auku a cikin wannan hadisi
inna ma yamir ruwayati sharif
kada ya ta tabbata daga ruwayan nan ta sharifu dan abin amirin ne daga Anas dan Maliku ita kuma wannan ruwaya ce munkara to ta saba da sauran ruwayoyi na amintattu daga ruwayan shi sharifu dan abin amirin domin tsaga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingadattu
inna
ma kana ji sagari kada dai ya kasance a halin yana ɗan shekaru ne sallallahu alaihi wasallama kuma gabanin annabta amma wannan mantina da kali ya Allah ya kare daga gare shi Ibn Hajar da sauran malamai sun yi nakali gare shi cewa babu shakka wato wannan tsagawa ta rabu har wasu malaman sun ce gida uku wasu ma sun ce gida hudu akwai babban malamin nan da yayi magana akan Isra'i da Miraji Muhammad wato babban malamin nan Alawi Al-Maliki Al-Makki to shi ma ya rubutu na musamman kuma ya kawo zantukan malamai da yawa kan cewa wato tsaga wato wannan bude kirgin manzon Allah da aka yi an yi shi har sau hudu kila kuma an yi shi sau uku wanda shi fi inganci to amma shar kaliyar ya taba kan cewa sau daya aka kawai a lokacin manzon Allah yana mai yan shekaru kafin annabta kuma nan cewa shi ya faɗa a cikin hadisi ya ce gabanin a aiko shi shi kwa isra'i da ijma'in malamai ya kasance bayan aiko manzon Allah ne kaga wannan dukkaninsa yana raunin abin da ya auku a cikin ruwayan nan ta Anas tare da cewa shi Anas kansa ya bayyana wato ba ta barki ɗaya ba cewa shi ya rawaito daga wajen waninsa ne yadda kuma ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ba a wata marra ya ce shi ma ya rawaito daga Maliku dan Sa'ata ya zo a cikin littafin nan na Muslim dan Hajjaju ya ce da Allah ya rawaito daga Maliku dan Sa'ata yana mai kokonto ya faɗa a wata marra Abu Zar al-Ghifari ya kasance yana zantawa to
alƙaliyar yake cewa amma kaga fadin nan Aisha tace na barna shi jikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama
fa Aisha
to ai tana na Aisha
lam tuhajjisi bihi
bata zantar da labarin Isra'i
an mushahadati
amsa gani da ida ba
li'annaha lam takun hina idan zawjuhu
domin a wannan lokacin ai ba ta zamanto mata ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama
wala fi sinni man yati
imam al-qadi ce ai ba ta ma da shekarun da ta yi hadashi a wannan lokacin
wala Allah lam takun
imam al-qadi ce kai tayyuma ba haife ta ba a wannan lokacin ala al-khilaf fi Isra'i abu sabani a lokacin da aka yi Isra'i mataka ne yace kamance
innal isra'a kana bi awwalil islam
to ai ko mu ba kamar al-qadi ba ai an san cewa annabi ya tare da Aisha a Madina yawa annabi sun ya tare da Aisha a Madina ne ba a Makka ba shi ko Isra'i gaba daya ittifaki a Makka aka yi shi
kana bi awwalil islam
ka gani wato shi Isra'i ya farkon musulunci ne
amsa
fadan Imam Zuhri da wanda ya dace da shi yace bayan an aiko manzon Allah da shekara guda ne da shekara 1 da rabi to ita na Aisha a lokacin da aka yi hijira kaga dai ayyan nan sai shekara 10 sannan aka yi hijira ko to ita na Aisha a lokacin da aka yi hijira to shekara 8 ce to kaga ashe ba haife ta ba kenan wasu malaman sun ce Isra'i ya kamance ga shekara 5 ne gabanin hijira wakila aka ce a gabanin hijira ne da shekara guda zance mafi wato katari eh wato cewa shekara 5 ne to amma shekara 5 din ne to a shikenan ita ko shekara 8 a lokacin da aka hijira kaga shekara 3 kenan take shi kaga ba ta da shekarun da ta haddace ba
annahu li kamsin wa la wajjatu li dalika
to hujja dai akan wannan tana da tsayi imam al-qadi ce ba za ta cikin bukatun mu idan ya zama tuna na Aisha ba ta ga haka ba to wannan zai shirya da cewa ta zantar ne bizalika an gairha eh ma'ana ta rawaito daga wajen wani ne ba wai ta rawaito ne kai tsaye ta gani kai tsaye ba saboda haka ba za a rinja yadda labarin ta ba amsa labarin waninta kuwa yana faɗan sabanin abin da ta faɗa na daga abin da ya auku a nassi a cikin hadisin nan na ummu hanin Allah ya kare da gare ta waninsa kuwa wato a hadisin ummu hanin da waninsa wa ayran ha ila yau hadisin nan Aisha Allah ya kare da gare ta bai zama to matabbaci ba sauran hadisan asbatu shi ya fi tabbatuwa eh ba muna nufin hadisin ummu hanin ba ba muna nufin wannan hadisin ba ba muna nufin hadisin da aka ambaci na Khadija ba don wannan akwai maganganu a cikin isnadin su wani dalilin kuma an rawaito a cikin hadisin na Aisha tace barra shi jikin manzon Allah ba alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tare da ita ba sai a Madina to kaga duk wannan yana raunana wannan ruwayoyi bar dai abinda yake shiryewa daga mafi ingancin fadanta cewa da jikin manzon Allah aka yi ai kaga shi sa dazu da aka jero malamai haddana na Aisha a cikin ta wanda suka tabbatar cewa da jikin manzon Allah da ruhin zakai baki daya saboda ai ta yi inkari ru'ya ainin eh ta yi inkarin cewa wato ganinsa da ubangijinsa wato gani ne wanda yake na idaniya
walau kana ni inda manama
inda a gurin nan Aisha a mafarki ne ba za ta inkarin ganin Allah ba da manzon Allah ne idan an ce to ai Allah ta'ala ya faɗa ya ce ma kadaba al-fu'adu ma ra'i kaga nan Allah ya sanya abin da annabi ya gani liƙaibi ga zuciya duk wannan yana nuni a sasewa gani ne na idani na mabacci kuma wahayi ne ba gani ne na idaniya ba da kuma hissu wanda yake na wato wanda a iya gani a taba sai muka ce fadan Allah ta'ala ya yi muƙabala da wannan wato fahimta shi ne fadan Allah ma za galbasar wa ma dage kaga nan Allah ya raba al'amarin bilbasar ga gani malaman tafsiri sun fada a cikin fadin Allah ta'ala
ma
kadabal fuadu mare ma'ana zuciya bata wahimtar da idaniya wannan hakika ba eh abinda wato zuciyar ta riya shine abinda idan ya gani bal saddaka bar dai wato shi zuciyar ta gaskata abinda ido ya gani ne wakila aka ce zuciyar manzo Allah bata inkarin abinda idaniyan manzon Allah ta gani ba sallallahu alaihi wasallam fasali kenan da ka rabe mana
wa amma ru'yatu sallallahu alaihi wa sallam li rabbihi jalla wa azza
to amma ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake ubangijin sa lokacin sarki
babu jala ba salaku fiha
margaya sun kara juna sanya cikin sa
an karar wa aisha radhiyallahu anha
to sai na insha Allah ya kare da gare ta sai inkarin wannan
Abul Hussein
yaman hadisi shine Sirajul dan Abdul Malik al-Hadith mai kai wa hadisi da karatu na da ne akun sa malami na ne yace baba na ya zantar da ni da Abu Abdullahi dan At-Tabin malamin furwa suka yi suka ce Al-Qadi Yunus dan Mugisi yaman hadisi ita Abul Fadl al-Saqali ya zantar mana ita sabi da dan kasimu ya zanta mana dan sabitu daga baban nasa kasimu da kakansa sabitu suka hadu suka ce abdullahi dan aliyu ne mana hadisi shi kuma yace mahmud dan adama ya mana hadisi yace wakiu ya mana hadisi daga ibn abi khalid daga amiru shi kuma daga masruki al-ajdai cewa shi ya wada ga dana aisha Allah ya kare da gare ta
ya ummul mu'minin
ya mahaifiyar mu'minai
Allah ya ba mazan rabbahu
yace mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin sa
wakala
sai take cewa
sarka fa sha'arimin ma
sai ta jiga daga cikin mata ta shi saboda abin da ka faɗa sai abu uku wato akwai babban malamin nan Imam an-Nawawi an-Nawawi yana da tafi na musamman da yi sharhin aqidat al-awam to shi da tashi fasara wannan hadisi sai fasara shi aka san yadda ake fasarawa sai ce lokacin da ake tambayar nana Aisha hadra a Muhammadur rabbahu ce wata da karkafa sharihin ma kulta wato kai kana kokonto ma akan annabi ya ga Allah eh shi sai sa wato kafa sharihin ma kulta ai abu wato wannan magana tabbas ce annabi ya ga Allah eh a samu wanda zai kokonto amma wannan magana ta Imam an-Nawawi al-Jawi ta saba da zantukan malamai da yawa da suka kawo hadisin har ma alƙaliyar a ciki nan gashi yanzu mun wuce yana faɗa cewa da mafarki ne da nana Aisha ba ta inkari ba amma da yake ba a gurinta da jikin manzon Allah aka yi da ruhin sa shi ba take inkarin ganin Allah da zahirin sa amin
wa kallin ka zama
sai duk wanda ya baka labarin abu uku to yayi garaji wanda ya zanta da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijin sa yayi garaji yayi saurin fada kafin a ce fada al-aya ta sai ta karanta wannan aya la tudriku wal absaru la tudriku wal absaru al-aya ta yi zuwa karshen aya ta sai ambaci hadisi yayi zuwa karshen sa wasu jama'u sun fada da fadin nana Aisha Allah ya kare da gare ta wannan shine rance mashuhuri daga Abdullahi dan Mas'udin misalin wannan ya zo daga sayyidina Abi Hurairata cewa shi ya fada kada ne ya ga mala'ika Jibril ne an kuma yi sabani a kai nasa jama'atu wasu jama'u daga cikin malaman hadisi da fakihai da masu ilimin tauhidi sun yi fada da inkarin wannan magana da kuma cewa ba zai yi a ga Allah a duniya ba da malaman tauhidi an gabo daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kare yadda gare su cewa ya gan shi da ainihi da idaniya ta sa Imam Adawu ya rawaito anu gare shi cewa ya gan shi da zuciya ta sa an gabo daga Abil Ali ya da gare shi cewa ya gan shi da zuciya ta samarta na sau biyu shi mai saka sahibul magazi ya ambata cewa abdullahi dan umara ya aika wajen abdullahi bin abbas Allah ya kare da gare su yana tambayar sa shin annabi muhammad ya ga ubangijin sa sai sai kwarai ku ya ganshi dan sai bi shahara anu gare shi cewa annabi ya ga Allah da idaniyarsa arwaito wannan gar da gare shi sai daga tafarkai wa qala ayyati Allah ta'ala yake wanti annabi Musa bil kalam da zance shi kuma annabi Ibrahim bada bada dinta shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ganin Allah hujja sanan fadin Allah ta'ala ma kazabal fu'ad ma ra'e amma tumarunahu ala ma yare wa laqad ra'e wa nadrat al-qur'an imam al-mawardi ya bada aka ce hakika Allah ta'ala ya raba bancan sa da ganin sa tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah sau biyu annabi Musa ya zance da Allah sau biyu abul fatahir razi ya kaito da abul laysa samarkandiyu ya wato ita wannan hikaya da kabul labari Abdullahi dan Harus ya rawaito yace Abdullahi ibn Abbas ya hadu shi da kabul labari to sai Abdullahi ibn Abbas yace amma mu bani Hashim muna cewa hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin sa so biyu to sai kabul labari ya kafara hatta har sai da duwa mu suka masa amsa amo wa qala yace Allah ya raba zancan sa da kuma wato ganin sa tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa to sai annabi Musa ya zance da Allah ya kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da zuciyarsa shariku dan abi da mirin ya rawaito daga Abu Zar da kifani Allah ya kare da gare shi a cikin fasara ita wannan aya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin sa imamu samarkandi ya kaito daga Muhammad dan Kabin al-Qurayziyyu da Rabi'u dan Anasin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi shin ka ga ubangijin ka ya rasulullahi sai manzon Allah yace na gan shi da zuciyata ban gan shi da idaniyata ba maliku dan yukhamira ya rawaito daga mu'az dan jabalin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace na ga ubangiji na to sai ya ambato ta kalma sai ki cewa wato ra'aytu rabbi fi ahsan sura kenan na ga ubangiji na a cikin mafi kyawun sura to amma malamai sun tabbatar da wannan halin hali ne na manzon Allah yawa kyawun sura manzon Allah ne ado to sai ga Allah amma ba Allah ne a cikin sura ba ta'ala Allahu an barika uduwan kabira sai ke cewa ya Muhammadu ya Rasulullahi fi ma yahtasimul malawul a'la jama'a madawaka akan me suke tattaunawa karanta hadisi da tsayin sa Abdurrazzaq As-Sanani ya rawaito cewa sun al-basariyu ya gamance na rantsuwa da Allah yace wallahi annabi Muhammad ya ga Allah Abu Umar Dalaman kiwi ya kai toji daga Ikrima shashin malaman tauhidi sai rawaito wannan matafiya daga Abdullahi dan Mas'udin ibn Ishaq sahibul magazi ya kaito cewa Marwan dan Hakamu ya tambayi sayyidina Abu Hurairah ta shin annabi Muhammad ya ga ubangijin sa sai sai kwarai kuwa malan Naqash ya kaito daga Ahmad dan Hanbali cewa Ahmad dan Hanbali ya ce ibn Abbas yace ni ina fada da hadisin Abdullahi ibn Abbas
ra'awu
cewa
annabi
ce Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da idansa ya ganshi har sai da numfashin Ahmad dan Hanbali dauke yana cewa ra'ahu
wa qala Abu Umar
Abu Amr ya fada
qala Ahmad bin
yace Ahmad dan Hanbali ya ce
ra'ahu bi qalbihi
yace Allah manzara ya ga Allah da zuciyarsa
wajabuna alal qawli bi ru'yatihi bi dunya
so sai tsoran wato kada ya halatta ganin Allah a duniya bil absar da magane eh amma wannan da ma'aidar sai mu sai manzon Allah eh shi sa ma mai suka tabbatar da cewa ba mai ganin Allah eh man qala fi dunya ya rabu bi ainihi fa zalika zindiqun dagawa ta marara ai duk wanda ya ga Allah da idan sa to wannan zindiki ne yayi shishigi kuma ya tsallake iyaka ba a ganin Allah eh ana ganin Allah da zuci amma ba a ganin Allah da idanuwa eh amma ganin Allah da zuci wannan ana yi kuma wannan halin da Allah ya hoye wasu na yi eh an samu wani azamanin sirri daga kadirin jilan Allah ya kare da gare shi eh ce ai shi ya ga Allah to an ce ana shirye-shiryen za a je a masa za a kashe shi sai su fara tambayar wato wayanda su ne jagororin sufayen na duniya to za ka tambaye shi aka ce ga wani ya ce ya ga Allah aka sai tambaya to yana cikin halin sukuru ne ko kuma yana cikin halin sahau ne a watsake yake ko ga ya yana cikin maye ne na sanin Allah aka ce ai a watsake yake sai a kira shi zai mutu interview sai ce kaga Allah ce na ga Allah ba tsoro ya fa san kace zai a wannan abun sai ce musu kai ga yamin yadda kai ga Allah sai ce ai in qalama basari fi basirati fasiltu kulli basara fara'aytu man laysa ka mislihi shay domin akwai basaru akwai basiratu basaru shine ido gani da ake da ido basiratu kuma gani na zuci sai ce in qalama basari fi basirati ni basaru na wani ya juye ya koma cikin basira tawa fasuntu kulli basara sai gaba ɗaya na zama ba ni na zama ni ne basaru kawai to ta haka daga Allah basira kai ce ku jale shi wannan bawon Allah ne eh bawon Allah ne eh ba itikadin ya ga Allah domin da ya itikadin ya ga Allah da ido to shi sa ne ba wata magana Allah ya sa mu dace
amin qala sa'id bin jubair
sa'id dan jubair ya fada
la aqulu ra'ahu
eh wannan fadi ana magana akan manzon Allah to ya kuma wanda zai ce shi kuma ya ga Allah nan ga malamai suna kaiwa suna kawowa to shi sa'id dan jubair na cewa la aqulu ra'ahu wala lam yaro ni ba zan ce ya ganshi ba ba zan ce bai ganshi ba domin kowanne akwai hujja ciki kowanne in kace ba bai ganshi ba akwai dalili in kace ya ganshi akwai dalili shi sa Ibn Hajar al-Asqalani da aka yi masa tambaya a cikin Fathul Bari game da sha'anin ganin Allah manzon Allah ya ga Allah sai ce kwarai ku ya ga Allah saboda me sai ce saboda hadisin da Ahmad dan Hanbali ya rawaito ta hanyar Anas ta hanyar Abdullah ibn Abbas sai ce zaka da hadisin na Aisha na Aisha tana cewa annabi ga Allah sai ce to sai mu ce sai mu kafa hujja kuma da hadisin annabi Muhammad domin shi ya ce ra'aytu rabbi sai ce wa qaul rasulullahi aw la bi qaul aisha eh wannan shi ne abin da ibn hazar ya faɗa a cikin fatul bari
wa qad ukhbira fa
hajika an kara wa juna sai a cikin tawilin wannan aya daga Abdullah ibn Abbas da yake kirma wa ibn Abbas da Hasan al-Basri da Abdullah dan Mas'udin an ga gaito daga Abdullahi dan Abbas da ya kirma cewa ya ganshi da zuciya ta sa an gaba daga Hasan al-Basri da Ibn Mas'ud ya ga malaika Jibrilu Abdullahi dan Ahmad dan Hanbali ya kaito daga babansa yake cewa ya ganshi an gaba daga Ibn Adai a cikin fadin Allah ta'ala alam nashra laka sadraka yace manzon Allah ubangiji ne saki ya bude garjin manzon Allah lin ruyati dan ganin sa ya bude garjin annabi Musa dan mance ga Allah Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari shugaban ahli sunna wal jama'a kenan na gaskiya to yana fada Allah ya jira shi wa jama'atun da wasu jama'u min ashabi daga cikin mabiyansa
annaura Allah ta'ala
cewa ya ga Allah ta'ala bi basari da idan sa da idan da yake kansa sallallahu alaihi wasallam wa qala yace
kullu ayatin
dukkan wata aya da aka ba wa wani annabi daga annabawa tsaya da amincin Allah ya tabbata gare su to an ba wa an bawa annabin sallallahu alaihi wasallam misalin sa
wa kunta min bayni
to kuma sai aka kebance shi tsakanin su da fifita shi da ganin Allah amma shashin shi wannan musun yi tawakkufi a cikin wannan yace ai babu dalili mabayyani a cikin sa sai dai cewa ganin annabi ya ga Allah wannan halal ne an yi ja'izun an yakuna tabbatu haka halal ne wannan ba abin da zai hana ka don wallahu mawjudun wa ma fi lam tara wa kullu mawjudin yasihu an yura don Allah masa Allah saman me ne babu kuma hukunta akan wannan abillahi shakur kuma wa kullu mawjudin yasihu an yura duk wani saman me ganin sa wato halsace ne a cikin hankali
قال
القاضي أبو الفضل وفقه القاضي أبو الفضل الله يكرمك سر يا بدا
أقول الذي لم ترى عزيز
إيش قال في السياق هذا بابك وكنت تكنت
أنه يتوه تعالى في الدنيا
كي وقنا الله قنا الله أنا الدنيا حلالي
أقلا
أهنكل شيء
وليس في الأقل ما يهيلها
بابه وانا برضي كوري قنا الله أتكين هنكتي
والدليل على جواب
كما دليل أو سهالة أنت على الدنيا
سؤال موسى عليه السلام
شين روكون أنه موسى يقول أبنجدي أرني أنظر إليك
ومهاد أن يجعل
كما يا kurarren abu ne a ce annabin Allah idan bai san abin da ya halarta ga Allah ba da abin da bai halarta ga Allah ba bari dai annabin Musa bai tambaya ba sai abin da yake halartacce ba abin da yake kurarre ba sai dai aukuwa ta sa da wato ganin sa yana cikin gaibi wannan da babu wanda ya san shi sai wanda Allah ta'ala ya sanar وفي الله تعالى فتاك أنه موسى
لن
تراني
أي لن تذيب
معنى باباك إيابا
ولا تات من رؤية
باباك إيه جوري قنيابا وفي الله يبقى مصر مصالي نرقى من ليك ما في كربي دقى ذكين أنه موسى شيء فتبتوا واندشين يوان نندوسي
وكل هذا ليس فيه ما
dukan wannan babu abin da zai kore ganin Allah a nan duniya bar dai a cikin ta akwai halaccin haka amsa jumla baki daya a cikin shari'a babu wani dalili yanke amsa ko ruwa ta ta ko ko hannuwar ta domin dukan saman me ganin sa wato ja'iza halal ne babu ne korarre ba babu hujja a cikin wanda ya kafa hujja amsa cewa ba za a iya ganin Allah ba da fadan Allah ta'ala la tudriku wala basaru saboda akwai sabani na tawili a cikin aya kuma dama wannan shine kafa hujja da umumi ayin an kafa hujja da umumi baya yiwuwa a ce shi za a hade shi a fasako domin an samu umumi ana samun hususi ai bare musamman shi wannan hususi a cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
izilaysa yaftadi qawlu man qala fi dunya istihalata
to kuma shi korewa baya hukunta fadin wanda ya faɗa haka a nan duniya sai malamai sun gama hujja da ita wannan aya kanta amsa halaccin ganin Allah da rashin koruwarta amsa jumla baki daya eh show tayaramma shi ya fassara wannan ko cewa ihada ake nufi shi ta malon sai ya fassara wannan tayaramma bil ihada wa zaka qaulun bil huda anada eh kamar da zo a cikin nazmul kubra kenan cewa show tayaramma ya fassara ta da ihada la tudrikul absaru ma'ana sa la wato wato maganai ba za su kewaye da sanin Allah domin shi Allah shine bi kulli shay'in muhidu to fa kaifa yuhadu bi kuma to sai ka ba zai yi ba
wa qila la turku absaru
wa qila aka ce la turku absaru wato maganan kafirai ne ba za su iya ganin Allah ba eh wa qila aka ce la turku absaru la turku bi wato wannan la turku din nan ba za su kewaye da shi ba wanda shine fadin Abdullahi ibn Abbas yin
wa qila
haƙiƙa an fada magane ba sa ganin Allah wa inna ma yudriku al mubsiruna masu gani ne ke ganin Allah
wa kullu hadhihi tawila
duk wannan tawilai
man arru'yati
ba ta hukunta hana ganin Allah
wala
ba ta kuma kore ganin Allah
wa kadhalika
to haka nan ba su da hujja gare su fadan Allah da yayi ga Annabi Musa lan tarani da fadan nan nasa da yace
tubtu ilaika
saboda abin da muka gabatar da shi cewa ne cewa Annabi Musa ya roki abin da yake halattacci ba zai yi Annabi Musa izama bai san abin da ya halatta ga Allah ba eh wa kaunu Musa sa'ala ilaha an amriha gadan lana dalila ko eh izmisuhu la yajhal mahala fi haqqi man kallamahu ta'ala ba zai yi a ce ya kasa sanin abin da wato yake halattacce ga Allah ko abin da ba zai yi ga Ubangiji ba a kuma haƙi irin Annabi Musa wanda Allah ya zance shi kuma dan wato kasancewarta ba afsa gamewa bane ba tunda Annabi Musa shi aka ce ba zai ga Allah ba ba kuma sai kuma kowa ba zai ga Allah ba
wale annaban kala
ba kuma wanda yake ma'ana ta ba za ka ganna nan duniya ba ai shi ma ga tawili yayi wannan dalilin kuma a cikin dai wannan aya ko wannan nasoshi babu nassin hanawa kadai dai ta zo ne a hakin Annabi Musa kadai to duk lokacin da aka ce tawili ya shiga kuma daukan fassarori ta sallata cikin lafi to ba dama a yi yanke a cikinsa fadin Annabi Musa da ya ce da Ubangiji tubtu ilaika ma'ana saboda tambayar da nayi abinda baka kaddara shi gare ni ba aje ga Abubakar al-Huzali ya fada a cikin fadin Allah ta'ala lan tarani ai ma'ana dan adam ba zai iya
an yanzura ilayya fi dunya
yayi duba zuwa gare ni anan duniya ba
man nazara ilayya mata
cewa wanda ya duba zuwa gare ni zai mutu a take
na
gani daga sashen marigaya da kuma mazinkinsa ma'ana ta sa cewa ganin manzon ganin Allah ta'ala a nan duniya abu ne wanda ba zai yi ba saboda raunin tarkimin mutanen duniya da ƙarfinsu da kasancewarta wato kasancewar jikin ɗan adam mutagayyarta mai tsillawa ce wato karan bara ne da a fata ga aibobi da karewa saboda ka ba su da karfi a fasa'i ganin Allah amma idan an je ranar lahira aka yi musu wani tarkibi daban wanda babu karewa aka azurta su karfi tabbatacce wanzajje aka cika wato hasaken nan na maganansu da zukatansu sai su samu ƙarfi da ita a bisa ganin Allah. Imam Malikali ya ce na ga wato ƙasarin wannan ga imamu na Maliku ɗan Anasu Allah ya ƙara yadda gare shi yake cewa ba a ganin Allah a nan duniya domin Allah wanzaje ne kuma ba a ganin wanzaje da abin da zai kare shi ne idan ɗan duniya amma idan aka ce yau an zo lahira aka azurta su wato maganai wanzazzu to suke nan sai a ga albaƙi bilbaƙi sai yi wanzaje sai ga albaƙi wanda shi wanzarsa wato ba ta da farko ba ta da ƙarshe shi ko wanzo dan aljanna tana da farko sai dai ba ta da ƙarshe wannan zance ne kyakkyawa kuma daddada babu dalili a sakori haka illa sai ta bangaren raunin nan na iko amma idan Allah ta'ala ya ƙarfafi wanda ya so daga cikin bayansa kamar manzon Allah ya ba shi iko a bisa ɗaukan nauyin gani ai ba zai hana haƙƙin Annabi sallallahu alaihi
wasallam ba
hakika ya gabata na daga abin da aka ambata a cikin ƙarfin ganin Annabi Musa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da zartewar ganinsu da ƙarfi na Ubangiji wannan da aka ba su ita saboda riska abin da suka riske shi da ganin abin da suka gan shi Allah ne masani hajjika alƙazi Abubakar al-Baqin Lani ya fada wato ƙazi Abubakar al-Baqin Lani yana daga cikin manyan malamai na mazhabin Ash'ariyya su kusan su ne ma jagororin Ash'ariyya bayan Abul Hasan al-Ash'ari
domin ana cewa bayan Ash'ari ya rasu to baqin lani shine ya zamanto shajar fi haluqil mubtadi'in shine ya zamanto wato qaya a cikin makogarin yan bid'a yan bid'a bangaransu yan bid'a wato sune irin wayannan mutanen da ake magana kansu irin su murji'awa irin su jabariyawa irin su qadariyawa irin su wato hawarijawa da sauran shi'a da kuma rafizawa wayannan su ake kiran su yan bid'a amma a yau an je da abubuwa suka juye da an gankar tarbi an gan kana zuwa wazifa kana zuwa ni'aji kana zuwa kiran juma'a sai ce dan bid'a kuma abun mamaki su masu cewa dan bid'a nan idan bincike bincike ma za ka gane su ne yan bid'a domin Imam Maliku kamar yadda aka rawaito a cikin tafsirin Qurdabi da sauran littattafansa yana magana cewa ana magana cewa kowane lokaci a ƙarshen sabiqu ila maqsadi min rabbikum ana cewa komai ana so a yi shi da gaggawa inda yana alkhairi idan za a yi sallah in lokaci yayi a yi sauri a yi sallah yace banda sallah guda ita ce sallar azhar ce sallar azhar ita ana son a yi jinkiri kar a yi ta a farkon lokaci a bari sai rana ta yi sanyi sannan a yi ta sai Maliku ya ce ni masu yin sallah da gaggawa na azhar to wannan tilka salatul khawarij sallar khawarijawa ce kuma su waye khawarijawa sune mutanen da suka taso a cikin suka samu sahabban manzon Allah suka nuna ma sun fi sahabban ilimi sannan suka nuna ma sune ma musulmai sahabban ma ba musulmai ba ba su taba ganin annabi ba a cikin su amma sune masu wannan aqida sune masu aqidar idan mutum ya zunubi kafiri ne irin wanda su ma wayannan da suka zo daga farkon su abinda suka fara kenan da sun kallon sai ai wanda yayi kaza shar rubutu kafiri shirka wanda ya sa laya mushriki wanda yayi kaza mushriki to daga bayan suka fara gyarawa yanzu bayan bincike ya fara bincike to kaga wannan ke ƙara nuna idan bincike bincike za a gane wai su waye yan bid'ar ne za ka zauna tun tana cewa lalataccen ahlus sunna ya fi gyararren ɗan bid'a to gaskiya ya faɗa amma su waye yan bid'ar a nan bincike yin shi ai hadisi ya tabbata asari na Abdullahi ibn Mas'ud yace duniya ba za ta tashi sai bid'a ta koma sunna sunna ta koma bid'a yanzu waɗanda ka zo ka samu suna kan tafarki na ƙwarai wanda kana ƙarami Allah Allah kake in Allah ya kai ka matsayin su kai ma ka cika kana wannan bangaren dan lokacin kafin shiga wannan abubuwan kowa ya sani duk lokacin da ka zo ka samu ana zikirin Allah ana ambatan Allah ana zikiri ana al'amura babban burin ka in zaka rusa ka rasa irin wannan gurin babban burin ka kenan to amma yanzu da aka baka juyi abin sai an shiga ma waɗanda ba sa wanda suka nisanci wannan abin wai su ne musulmai na kwarai su kuma waɗannan su a shigarin su ɗan bid'a a shigarin su ba mutanen kirki ba kai ka san ƙarshen zamani ya zo mana kuma wai batattun waɗanda sun saka su a zon bata gari su malaman nan suna tsaye su kuma suna zaɓe su za su samu malaman da suke ba da karatu irin zamanin manzon Allah annabi na zaune sahabbai sun kewaye shi haka ake kafin zaure to amma irin wannan su ake wulakanta yanzu babu shakka akwai kalubale shi yasa lalle ne mu tashi tsaye mu jajirce na sha faɗa da yawa idan muka duba littattafan da aka yi su shekara 1000 da suka wuce za mu ga idan ka tsara cewa yan bid'a sai ka ji irin waɗannan masu da'awar bid'a su ne a ciki domin aqidarsu da aikin da suke yi shine a cikin waɗannan mutanen amma ba za ka taɓa ji ka ɗauko littafin maqalat al-islamiyyin na Abul Hasan al-Ash'ari a cikin sa ba za ka ji ya je yan bid'a ya ce maka sufa yana ciki ba ka ɗauko littafin al-fisal fil milal wal ahwa'i wal nihal na Ibn Hazm al-Andalusi ba za ka taɓa ji a ciki ya ce maka sufaye yan bid'a bane ba ka ɗauko littafin Shahr al-Thani al-milal wal nihal ba za ka taɓa ji a cikin sa an ce maka sufaye yan bid'a bane ba in ka ɗauko littafin wato al-farq bayna al-firaq na Ibn Qayyim al-Baghdadi wanda ya rasu 422 tsakanin bar shi shekara 1000 da wasu abubuwa da yawa tun yau da 45 nake ciki to amma ba za ka ji a cikin littafin ya ce maka sufaye yan bid'a ba a sai littafin da ake buga yanzu sababbi yan shekara 10-20 ga sanan su za ka ji an ce maka sufaye ma yan bid'a kaga ashe wannan suna ne wanda suka kirkiro shi illa asma'un sammaytumu antum ku ko kirkiro suna ko kuma dora mutane to da sufaye ba yan bid'a bane ban kai neman tatacin ahlus sunna na gaske to sune wayannan shi sa duk mutumin da ya bincike a littafin sufai abin da zai gani kenan saboda haka wato lalle ne sai mun kula da irin wayannan al'amuran to shi alqazi ba Abubakar al-Baqir Lami wanda shine daliban Abul Hasan al-Ash'ari kuma shine wanda yazo ya ci gaba da yada da'awar Ash'ari a zamanin sa to Allah ya bashi fikira dan malamin suna cewa duk malami yakan ciro rubutun sa a cikin wasu littafan amma ba da Baqir Lami shi Baqir Lami da yazo ya zo na wato kawai tsakanin sa da takarda sai alqalami sai tawada haka zai zo na kawai ya tar rubutun sa haka yayin rubuce-rubuce da yawan gaske wanda suke masu bada fa'idoji da yawan gaske kuma Allah ya bashi fikira Allah ya bashi fikira da yawa domin ka tsaya wa Allah sai Allah ya tsaya maka a lokacin da wato ake taruwa su wanda yake su yan bid'a din wannan ba murji'i ne wannan jabari ne wannan kadari ne wannan kaza ne sai zo gurin aka ce masa me yasa kake zuwa kadale su ce a'a mutane ne wanda in ba a je gurin su ba gaskiya ba ta bayyana ba to gwara a je gurin su a karar da su tabbatar da cewa ba su da hujja a gurin Allah ba tukunna to wata rana ya taho yana shigowa sai suka ji alamun zai to suka ji alamun tuhuwar sa sun gano shi daga nesa sai su jama'a ku yi a hankali ba ja'akum shaytan ga shaytan nan ya zo muku to a ce Allah sai dauke magana sai kai ta kunnan sa eh shi kuma yana zuwa bayan ya zauna sai ce a wato alamtar anna arsalna shayadina alal kafirina ta'uzuhu mu'azzah eh sai ce fa in kuntum shaytanan fa antum kuffar eh to shi wannan Allah ya bashi fikira da yawa akwai wani sarki wanda ake bashi labarin Baqir Lami aka ce mutum ne wanda ba zai yadda yayi maka irin abin da ake mawa shi wannan sarki in ka bar gurin ka dole sai ka yi masa sujjada eh kana da girma ne a gurin sa ko kuma ka zama babban mutum ne to sai kai masa ruku'u shikenan in kai masa ruku shi kai magana ta wuce shikenan Baqir Lami aka ce masa a ai Baqir Lami ba zai da wannan abun ba kuma ga shine jagorar musulmai yanzu ya zai ce lalle ko ina son ganin su a haka kuma sai ya zo mu a kaskantacce shikenan sai ka yanzu ya za'a yi mu dai musulmai mun san cewa Baqir Lami ba zai ba su ma kuma kafirin sun san waye Baqir Lami a cikin su sai ka to abinda za'a yi akwai wata kofa wadda kofa ce mai kama da taga daga kasa dole idan mutum zai shigo sai ya sunkuya yanzu saboda haka bari shi sarkin ya zo ya tsaya da kujerarsa yana mai kallon kofar nan sai ya ce Baqir Lami shigo ta kofar sa wato kaga dawan aukaran dai yayi ruku ko to Baqir Lami na zuwa aka ce masa ga ta inda za a shiga yace a ba wata kofa sai wannan aka ce ai ba wata kofa sai wannan sai ta to sai Allah ya kimsa masa cewa ga akwai wani abu da aka shirya to Baqir Lami kawai yana zuwa sai ya juya da baya kawai sai ya shiga ta baya a haka to sai sai ga an mulakanta shi eh ana so a masa ruku'u ya ga kuma ba a masa ruku'u ba an juyo da shi ta baya to abin sai zama babu dadi to Allah ya bashi fikirori da yawa Baqir Lami shine mutumin da ba ma iya wato yan bid'a irin wayannan ba har wayanda suke ba musulmai ba Baqir Lami ka tsona su an samu wani daga cikin kiristoci kirista ne shi ba na sai sai samu Baqir Lami wai sai ke ga yawa Baqir Lami wata magana baka sai ce Baqir Lami ku ne fa aka ce annabinku akwai matarsa da ake tuhuma ko to sai Baqir Lami sai ishuru sai ce to yanzu in baka amsa ne ta ilimi ko in baka amsa ta hankali sai ce a ba ni ta hankali sai ce eh to in ta hankali ne ai matan da aka tuhuma guda biyu ne ɗaya babar annabi ce ɗaya kuma mata annabi ce sai zama to babar annabin ta haifi annabin daga wannan tuhumar da aka yi sai ce a wannan ta yi nauyi domin ya gane ina zan sanya tafi tunda shi kirista ne dama sai ce to ba na ta ilimin sai ce a in ta ilimi ne duk Allah ya tsarkake su baki ɗayansu eh yadda Allah ya tsarkake matar annabin mu haka Allah ya tsarkake babar annabin ku to shikenan daga nan bai ƙara magana da Baqir Lami ba domin magana sa ƙara magana ce baki ɗaya amin amin to a cikin a tsakin amsar da wato shi Baqir Lami ya bayar amsa wayannan ayoyi guda biyu ya ce ma'ana ta sa cewa annabi Musa alayhi salam ya ga Allah to dan haka ne fadi sai kan yana mai suma shi ma kansa dutsen ya ga ubangijin sa shi sa ya zama tura didigage da raska da Allah ta'ala ya halitta gare shi Baqir Lami ya istinbadin wannan
Allah ne masani daga barin Allah ta'ala Allah yace walakin nzur lil jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sannan sai Allah yace falamma tajalli falamma tajalli rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sayqa tadallin da Allah yi ga wannan dutse shine bayyana sa gare shi har sai da ya ganshi amsa wannan magana Jabir Sadiq dan Muhammad al-Baqir ya fada Allah ya sakar da annabi Musa da kallon wannan dutse har sai da ya tadalli in ma ba dan haka ba ai ko da annabi Musa ya rasu ba tare da farkawa ba wannan fadan nasa ya shirya ba cewa annabi Musa ya ga Allah ya uku ga sanin malaman tafsiri a cikin shanin dutse cewa dutsen ma ya ga ubangiji to daga nan dutsen nan ga ubangiji wanda ya ce annabi Muhammad ya ga Allah sai kuma zai ce dutse ma ya ga Allah amma annabi Muhammad ya kasa ganin Allah izalahu domin ya sanya shi dalilin ya sa halaccin haka babu kokonto kuwa a cikin halaccin haka domin babu wannan siya cikin anawa cikin wayannan ayoyi amma hukuwarsa ga annabi musallallahu alaihi wasallama da faɗi bi a cewa shi ya gan shi da idaniyarsa babu wani nafsi yanke har ila yau babu wani nafsi domin dai abin dogaro cikinsa amsa ayoyi ne guda biyu na sutan na jami ma ka zama fa'alu ma ra'e da kuma walƙadar ahu nazarta su kure to jayayya fi ma cikin wayannan ayoyi abin rawaitowa ne daukan fassara gare su tabbatu a wato abu ne mumkin mai tabbatuwa babu wani nafsi yanke wanda yake ajerance daga annabi sallallahu alaihi wasallama da wannananka kaga hadisin abdullahi dan abbasin labari yayi a sako da ransa ba cewa yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mun cewa ya ga Allah ba ballantana aiki ya zamanto ya zaba ya zaba da itikadin abinda ya tattare misalin wannan shine hadisin Abu Dharr al-Ghifari a cikin fassarar wannan aya shi kuma hadisin sayyidina Mu'adh dan jabalin mai daukan tawili ne kuma hadisin ma a isnadin sa akwai idrabi matanin nasa ma akwai idrabi to shi kuma dai hadisin na Abu Dharr akwai sabani cikin sa akwai daukan fassara akwai mai iskali cikin sa to ya rawaito nurin anna arahu haske ne ya zangina ganshi amma wasu daga cewa wannan musun hakaito cewa shi an rawaito wato shamakin sa na haske ne arahu na ganshi ya bu a cikin hadisin wani hadisin na tambaye shi sai ce na ga haske Imam Al-Qari ya ce ba zai yi aka ba wajen da ɗaya daga cikin wannan ba hausa ingancin ganin Allah idan ya zamanto ingantaccen shi ne na gaske to ai kaga anan ya bada labari cewa shi bai ga Allah ta'ala ba kare dai ya gaske ne wanda ya hana shi ya masa shamaki a fa ganin Allah ta'ala ya zuwa wannan ne fadin sa yake komawa cewa haske ne ya zan yi na ganshi ai ya zan yi na ganshi tare da hasken tare da hijabin haske wanda yake mai lullube gani wannan misalin abin da ke cikin ɗaya hadisin ne shakamakin sa wato shamakin sa shine haske ya ba cikin ɗaya hadisin manzo Allah ya ce ban ganshi da idaniyata ba sai dai na ganshi da zuciyata har sau biyu sannan sai karanta summa dana fatadalle ubangiji madaukakin sarki mai iko ne amsa halittar nan ta riska wannan suke a cikin basari gani a cikin zuciya ko ku a yadda Allah ya so ba abin bauta da gaskiya mun ba shi ba idan wani hadisi ya zo da wani nassi bayyananne a cikin wannan babi na cewa annabi ya ga Allah
hutuke su sai kudurci shi kawai
wa wajaba da masiru ilayhi
kuma wato komawa zuwa gare shi ya zama wajibi domin dai babu korewa cikin sa babu wani abin da zai hana babu wani nasi yanke wanda zai raddan haka Allah shine mai gaba daga tar da dalada Allah ya mana alhamdulillah amin.